الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يو a wannan magaraba mai tarin albarka da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, za mu yi magana a kan Sayyidatu Baitin Nubuwa Khadijatu Tahira radiyallahu anha. Ita na da Khadija radiyallahu anha, ƴar Khuwailid ce ɗan Abdul Uzza Baquraishiya. Ana yi mata laƙabi tun a jahiliya, sunanta Khadijatu Tahira, wato Khadija tsarka tun a wani lokacin. Dama Annabi alaihi salam yana cewa da mu khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Lokacin da aka tambaye Annabi alaihi salam man akramun nasi, waye yafi mutane girma, sai ya ce Yusufu Karimun ibnu Karimin ibnu Karimin ibnu Karimin. Annabi Yusuf alaihi salam mai girma, dan mai girma, dan mai girma, dan mai girma, wato Yusufu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, dan Yaqubu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, dan Ishaq ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, dan Ibrahim khalilillah ala nabiyina wa alaihi salam. Sai suka ce ba wannan muke tambayar ka ba, sai ce a taƙahun wanda ya fi su tsoron Allah. Sai suka ce ba wannan suke tambaya ba. Sai ce daga wani ma'adinin kuke tambaya? Sai ce khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Wanda suke zaɓaɓɓu tun a jahiliya su ne zaɓaɓɓu in sun shiga musulunci muddin sun yi ilimi, za ka tarar da su fitattun mutane ne wanda babu irinsu. To ita tun a jahiliyar laƙabinta kenan al-ahira. Saboda haka in ta musulunta ta zo da ayyuka na gari, to da ba wanda zai mamaki a kan wannan. Wannan shi ne nukudar da za mu lura. Sannan ta yi aure kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta aure a Kifu ibn A'is ibn Abdullahi al-Khuzai. Ta aure shi kuma ta haifi ya tare da shi. Sannan bayansa kuma ta aure Hindu ibn Zurara at-Tamimi, wanda yake ce da shi Abu Hala. Ta haifan masa da wanda yake namiji. Lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya aure ta, ita waccan yar ta isa aure, shi kuma wannan Hindu sunan dan shi ma bai kai abin nan ba, yana karamin yaro. To da haka Annabi alaihi salatu ya aure shi, ya rike shi wannan dan nasa nata. To ita Nana Khadija radiyallahu anha, bayan ta rabu da waɗannan mazaje, duk wanda ya isa a wannan lokacin a Qurayshawa, karan sai kai tsaye ko ya tumbata ya tunkasa, ya zo yana son ya aure ta. Saboda Allah ya yi ta mai kyakkyawan hali, ko mai kyakkyawan kira, sannan ko mai abin hannu, sannan ko mai nasaba kyakkyawa. To saboda haka kowa ya zo sai ta ce ta rufe kofa, ba ta bukata ta sake auren kowane ɗan namiji. To ta zauna da mutane biyu, shugabanni ne duk daga cikin shugabannin Qurayshawa. Sannan kuma ita mai kuɗi ce, tana harkar kasuwanci, tana gayyatar mazaje iri daban-daban, da tsofaffi da gwaraza da samari, su tafi su yi mata kasuwanci, su dawo a daddale. A wannan ta goge wajen sanin ɗabi'un mazaje da halayensu. Su za ka ta ce ba ta auren kowa. To da ta dinga jin labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai saurayi a Qurayshawa, ana ce da shi Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam, ga irin halayensa, sai sha'awa ta kama ta akan ta ganshi, ta yi mu'amala da shi, ta ga irin abin da ake faɗa, ta roƙi alfarma ko zai zo yi fatauci da dukiyarta, sai ya ce ai ba komai lokacin shekararsa 25 alaihi salatu wassalam. Saboda haka ya yarda za su tafi, sai ta kira Maisara wani bararanta ko kuma bawanta, ta ce da shi kai masa bin kwafa, kar ka yarda karbi da shi a kowane irin hali ake, duk abin da ka gani nasa ka zo ka gaya mun, dan kar wani abu nace kubuce maka baka gani ba, ku ce mata an gama. Shine suka yi wannan tafiyar. Aka tafi da Annabi alaihi salam da Maisara da sauran ayyari, aka je Sham, aka yi kasuwanci, aka gama, aka samu riba mai albarka wadda ba taɓa samun irinta ba. Sannan aka dawo, bayan an dawo Maisara ya zo ya gabatar shi, ya yi an dawo gashi, sai saurari Annabi alaihi salam ya shigo ya zo ya mata bayanin irin yadda tafiya ta kasance, ya mata bayanin yadda dawowa ta kasance, ya mata bayanin yadda dukiya take danka mata kayan ta katokan, ya ce to shikenan ya fita. Ashe lokacin da yake wannan maganar Khadija radhiyallahu anha sai ta rude, ta rude tana jin sau, tana jin magana duk abin da take ji da tatsuniya ce, sai ta ji maganar sa da kanta, ta ji fitan muryarsa, ta ji lafazin sa, ta kalli zubin sa, ta kalli yanda yake kallo, wato in yana magana shi dole a saurara, in yayi shiru kuma farjini idan sai ya juya, sai ta ganshi a haka. To daga nan fa sai ta kidi mai kuma, sai ta ce to ni gani mai shekara 40 wanda in kaddarawa za a kiyasi ai ni mahaifiya ce gurinsa, manyan mutane sun zo neman aure na ban yadda ba, to gashi kuma shi yana yaro da girma na kuma ce shi nake so, amma kuma abin ya shiga ranta. Saboda ta kasa zaune, ta kasa tsaye, hankalinta ya tashi, sai ga kawarta Nafisatu bintu Munya ta shigo ta ce na ganki a ruje, me isa mu? Ta ce wani abu ne isa mene, na gani mutumin da ban taba ganin mutum irinsa ba, hankalina ya tashi ina ganin muddar a duniya wannan bai zama mijina ba, sai ni ban cimma burina ba, kuma gashi shekaruna da nasa sun bambanta, shekararsa 25 tawa kuma 40, saboda haka da kyar ne in zai yarda. Sai ita Nafisa bintu Munya ta ce da ita to banni na je ne miki wannan aikin, sai ta taho ta samu Annabi alaihi salam, sai ta ce da shi me ya same ka ne, daga duk ka kaurace wa duniya, hankalinka kullum ba a kwance ba, ba ka cikin jiki da komai, da za ka yarda ka samu yar dangi, yar usuli mai kyan kira, mai kyan kama, mai abin hannu, wataƙila da ta yi maganta maka wannan damuwar da kake ciki. Sai ce mata wace ce wannan, ko me ake so? Sai ta ce Khadijatu bintu Khuwailidin, ita ce take buƙatar ka da aure. Sai ce in dai haka ta faɗa to aje na yadda. Saboda haka sai Nafisatu bintu Munya sai ta dawo, albishirinki ai kaga ba zancen gora ko sai dai mota. Wanda ta amsa mata ta ce ai ya yadda, tana cewa yadda shikenan, nan da nan cikin ƙanƙanin lokaci maganar aure ta tabbata. Haka taho da Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu da Abu Talib ibn Abdul Muttalib, su suka yi jagora. Aka taho gidansu, aka zo aka samu ƴan uwanta, lokacin mahaifinta ya rasu sai baffanta shi ne wanda ya jagoranci abin, ya ce to ɗanmu da ƴarku ta gan shi tana son sa, saboda kyawun halayensa shi kuma ya yaba da ita, shi ma ya yarda, shi ne muka zo mu nemi wannan iri. To shi ne Abu Talib ya tashi ya kuɗuba, ya ce ɗana duk wanda aka zo aka saka shi a sikeli ko ɗanwa sai nawa yarin jaye shi, amma a wajen dukiya ba shi da ita, amma kuma dukiya inuwa ce, yanzu da ita an jima bau, to da haka ba da ita ake kallo ba, wa'innan halayen nata su ake kallo. Nan da nan aka ce an yi, aka ɗaura aure, aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam na Khadijatu radhiyallahu anha. To nan da nan aka buga ganga dindufa dan a sanar cewa an yi ɗaurin aure. Sannan duk abin da yake na sanar da ɗaurin aure da munna aka yi, can ana cikin haka sai ga wata dattijuwa daga Banu Sa'ad ibn Bakar, a ce Halimatu Sa'adiyya ce, ta taho da tumakinta da awakinta guda 40, ta ce gashi ai walima ɗana, shi ne ake walima Annabi sallallahu alaihi wasallam da Nana Khadijatu radiyallahu anha. To sai aka ce ita Nana Khadija radiyallahu anha a cikin matan duniya tana daga cikin waɗanda suka fi kowace mace iya zaɓen miji, saboda ta fahimci Annabi alaihi salam tunda take jin labarinsa kuma ta zaɓe shi ta aure shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan zaɓi da ta yi ta aure shi alaihi salam, to akwai wani abu da ya damu Annabi alaihi salam a rayuwarsa. Yana ɗan shekara 6 daman kafin haife shi mahaifinsa ya rasu sallallahu alaihi wasallam. to kuma bayan an haife shi ya zauna a wajen Banu Sa'ad ibn Bakr yayi dan shekaru aka yaye shi dawo gida yana shekara 6 mahaifiyarsa ta dauke shi ta tafi da shi Bani Najjar wato akhawal wato na mahaifinsa da suka tafi an je Madina sun gama abin da za a yi sun dawo to a wani guri abuwa cikin Sahara ne sai rashin lafiya ta kama ta yana dan shekara 6 akan gidansa sai rashin lafiya akan gidansa ta rasu akan gidansa aka binne ta wannan abin ya dame shi kullun ya dawo gida cikin damuwa da tashin hankali abun baya bacewa a ransa sai lokacin da ya ga an saka ta a cikin kabari sallallahu alaihi wasallam in ya fita da yara an hada shi da dabbobi in dare magariba zai shigo maka sai ya tana da ɗakin mahaifiyarsa fa zai shiga yanzu ba nan zai shiga ba kullun wannan abun yana zuwa sai ya shiga cikin damuwa sai ya kawwame wa mutane baya jin dadi saboda kakansa Abdulmuttalib ya karbe shi ya rike shi yana shekara 2 shi ma kakan akan kidansa ya rasu aka zo aka binne shi duk inda Annabi alaihi salatu wasallam sai zaman da rasuwar mahaifiyarsa da rasuwar kakansa tana damunsa ana damunsa duk inda zai wannan abu yana zuwa lokacin da ya tafi wannan cinikin da ita ma da yazo zai wuce ta gurin ana munna dawa maka amma suka ce shi baya munna saboda hankalinsa ya karkata da yaga inda aka binne mahaifiyarsa wannan abun ya dame shi kwarai kuma aka rasa wanda zai iya share masa wannan abin da yake damunsa din to sai Khadija radhiyallahu anha lokacin da ya aure ta duk wannan abin da yake damunsa alaihi salam sai da ta share shi sai ta daidai masa kewa sai ta so shigar masa da farin ciki sai ta shigar masa da kwanciyar hankali duk abin da ake so a yi wannan abin da yake damunsa alaihi salam sai da ya kwanta ya zama ya samu nutsuwa da ita radhiyallahu anha ta yi masa dukkan abin da ya kamata a yi masa na shatar ta arziki sannan ita Khadija a lokacin da ta aure Annabi alaihi salam ba annabi bane ba kuma ta san annabi bane kuma ta san zai zama annabi ba anan ne ta haura da sauran matan da suka aure shi kowace ta aure shi ne a mazaunin sa na annabi saboda haka kallon da yake masa miji annabi ita ko ta ne masa kallon sa miji kuma namiji kura amma duk da haka abinda ta yi masa wayancan ba shi mar ba to nan zaka auna ta ka san kirkinta ba na wasa bai miji ne kura ta aura mutum bata san yana da wata annabta ko zai zama annabi ba amma irin karrama shi da ta yi ya rike shi hannu bibi da ta yi da irin tausasa masa da zai kwantar masa da hankali da ta yi ya sa a har ya gama rayuwarsa ba taɓa samun wata mace da ta zo ta mai gurbinta ko ta shafe mata zane ba ba samun wa radiyallahu anha sannan ita Nana Khadija radiyallahu anha bayan ta aure shi tana da cikakken hankali to da dama an ce shi hankali a wajen shiga addinin musulunci an auna mutane akwai waɗanda hankalinsu ya kai tsaiko abinda Annabi alaihi salam zo da shi kawai shi suke kallo da sun duba abinda zo da shi aka zube shi a kaifai za su iya yarda to da cikakken hankalinsu akwai waɗanda su kuma nasu hankalin ba abinda zo da shi suke kallo ba tukun ɗabi'arsa da halayensa na gaba kafin lokacin zuwan wannan shi suke kallo to tana na Khadija tana daga cikin waɗannan wanda suka kalli rayuwarsa ta da kafin ya zo ya ce shi annabi ne ta yi mata kyakkyawan kallo saboda tana da cikakken hankali ta kalle shi ta dubi ɗabi'unsa kafin ta aure shi sannan ta zauna da shi shekara 15 kafin a aiko shi a wannan tsakanin shekara 15 ta gama gane halayensa kakaf ta dubi ɗabi'unsa ta haddace su ta rike ta kalle shi ciki da mai ta fahimce shi sallallahu alaihi wasallama shi yasa lokacin da wahayi ya zo ya ce inni akhafu ala nafsi ina jin tsoron kaina hankalinsa tashi ko tare da ji ba ce ba take ta ce da shi kalla fa wallahi la yukhzika Allahu abada innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'duma wa tu'ina ala nawaibil haqq wa tasdiqul haditha wa taqarrud dayfa tace na rantsa da Allah Allah ba zai kunyata ka ba har abada domin na fahimce ka a zamana da kai lata innaka latasilur rahima kai kana sada zumunci wa tahmilul kalla kana daukan nauyin jama'a wato inu ala nawaibul haq duk abin da yake na gaskiya ne wanda ya sha kan mutane kana shige musu gaba sai kaga wannan abin ya tabbata ka warware musu tukunna wanda ba shi da shi kuma kana bashi sannan kuma in baki suka zo kana karbar su sannan duk magana za ta fito daga bakin ka ba wacce za ta fito sai gaskiya saboda ka mai wannan sifar sai ba zai gamu da abin da zai ji kunya ba a duniya sannan ta dinga rarrashin sa alaihi salam sai da ibacci yana yin bacci daman da safiya ce haka tashin hanci sai tana yin bacci sai ta zara jikinta sadaf 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 ba ta tsaya ko ina ba sai gidan Warqatu bin Nawfal ta je sai masa sallama tace dan dan uwana ga dan dan uwanka ya zo min da wata magana wadda ta tashi hankalinsa kwarai amma na samu na sashi ya nutsu kuma har ya kwanta yayin bacci shine na saci jiki na fito bai ji motsin tafiya ta ba domin kada in farka na zo na gaya maka sai ya ce gaya mun me yake sai ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ga abin da aka yi sai ya ce mata fa wallahi haza na musa allazi unzila ala musa na rantsa da Allah wannan wahayi ne irin wanda aka saukarwa da annabi musa alaihi salam ko da aka tana jin haka sai ta dawo annabi sai ya tashi sai ta dauke shi sai ta kai shi gurin Warqatu bin Nawfal ya kwantar masa da hankali sai yake cewa da shi ina ma ina da karfi lokacin da za a kore ka daga garin nan annabi alaihi salam ya ce awa mukhriji yahum yanzu mutan maka za su kore ni sai ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi ina ma ina da karfi a lokacin in baka gudunmawa in taimake ka to sannan suka dawo gida Khadija radhiyallahu anha ta ci gaba da taimakon annabi alaihi salam da ba shi goyen baya saboda haka sai ta zama ita ce farkon musulmi a duniya gaba daya annabi sai shi zo da addini ita ce farko da ta fara musulunta ta yadda cewa annabi ne shi alaihi salatu wassalam ta karba sannan sai na Abubakar radhiyallahu anhu ya karba sannan sai na Ali radhiyallahu anhu ya karba sannan Zaid dan Harisa radhiyallahu anhu wannan sune farko a duniya to haka ita ce take gaba da kowa a cikin addinin musulunci take ta fara ita ce ula muslima duk wanda yazo ya shiga musulunci a bayan ta shiga sannan ita na na Khadija radhiyallahu anha Allah ya tsara ta ta zama malazu wato mafaka mujingina ta annabi alaihi salam ta mai ya mai da ita ta zama maskan wato gurin kwanciyar hankali da nutsuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta mai ya mai da ita ita ce babbar waziriya ta annabi alaihi salam duk abin da waziri yake wa shugaban sa to haka na na Khadija radhiyallahu anha cewa annabi alaihi salam to da ita ake kiranta al muslimatul ula al waziratul ula ita ce musulma farko ita ce waziri ta farko duk abin da Allah ya hore mata sai da sanar kashi ta ba annabi alaihi salatu wassalam to raka ta yadda ta mika wuya duk abin da ita so mata da ita akai wacce ta rayi rayuwar jin daɗi ta mallaki abun duniya sannan shugaba ce duk abin da za a yi sai dai ta sa ai amma ba ita ce ba amma da ta zo ta aure annabi sai ta zage danki ta dinga masa hidima lokacin da aka tsare annabi alaihi salamu da jama'arsa a Shu'aib Abi Talibin shekara uku nan Khadija ta wanke hannunta ta tattare ɗakinta ta rufe shi ta fita ta ba annabi alaihi salatu wassalam wannan kwarin sai da ta shekara uku haka cikin wahala dan ta bashi goyen baya alaihi salam duk abinda Allah ya bata sai da sanarkar da shi suka kare ta dawo bashi ta da komai a hannunta hatta jakin da annabi alaihi salatu wassalam zai hawo ita fada ifa a lokacin bata da abinda za ta bashi wannan jakin sai a kasa ita fi to da ka ta ba da gudunmawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan fage saboda haka wannan gudunmawa da ta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kai annabi alaihi salam ya yi mata albishir cewa Allah yana gaishe ta Jibrilu ala nabiyina wa alaihi salam yana gaishe ta to saboda ta fahimci addini kaga siyaruhum fil jahiliyyati siyaruhum fil islam idza faqihu tana yana gaya mata haka sai ta ce Allahu huwa salam wa minhu salam wa ala jibra'il salam kaga Allah tace Allah shine assalam kuma duk salamu daga Allah yake amma Jibril shi ina masa sallama kaga shi abin da ya dace da shi kenan sannan annabi alaihi salam a hadisin nasa'i sai yake cewa afdalu nisa'il jannati khadijatu bintu khuwaylid wa fatimatu bintu muhammad wa maryam bintu imran wa asiyatu bintu muzahim mufifitan mata a aljanna ba wai anan duniya ba ko a aljanna mufi falalan mata a duniya yake khadijatu a aljanna sannan kuma bayan khadijatu sai fatimatu yatta sannan kuma sai maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam sai asiyatu bintu muzahim mata fir'auna yace wannan sune mafi bitan mata a aljanna sannan sai aka ce ubangiji ne mata albushir da gida a aljanna min qasbin abyad la nasaba fihi wala ta'aba ko la ta'aba la nasaba fihi wala sahaba Allah ya mata albushir da gida a aljanna na farin wato kara amma karan lu'ulqi fari babu wahala a gidan babu hargowa nan sai malamai suka ce ai duk aljanna babu hargowa a cikinta duk aljanna babu wahala a cikinta amma me yasa aka ware gidan Khadija bayan gidajen aljanna kuma aka sake masa wannan siffar cewa babu wahala a ciki babu hayaniya a cikinsa, sannan kuma na farin kara, kuma karin na lu'uli'i. Sai aka ce shi kasbu a larabci, idan aka ce fulanin haza kasbat sabiki, shi ne wanda ake kafawa in ana sukuwa, sai a zo a kashe shi kamar sanda. Duk wanda ya naɗe shi zai ɗauke shi. To ana so a nuna matan duniya Khadijatu ta yi na ɗaya, shi sa aka bata gida na kara fari, ita ce na ɗaya a mata. Sannan aka ce babu wahala a ciki, babu hargitsi, saboda me? An mata ƙari ne sama da na ƴan aljanna, saboda tun daga ran da ta aure Annabi alaihi salam, in dai ya shigo gidanta to bai taɓa jin hayaniya ba, ko bai taɓa samun wahala ba, sai da tarba shi da wa'innan gaba ɗaya. Baya gamuwa da wahala, baya gamuwa da hargowa ko wani abu, ko tsaga wani abu iƙara ba a yi. Duk abin da yake so bacci zai yi menene, babu abin da yake girgiza shi, ko wani abu ya tada hankalinsa, ko ya ɗora shi akan wani abu da ba haka yake so ba. Saboda haka Ubangiji sai mata sakamako ce a aljanna, sai an ba ta wani fifiko na musamman akan abin da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ita Khadija radiyallahu anha, ba a taɓa samun wata mace da ta fa shafe mata zane ko ta sauke ta daga matsayinta ba na Khadija a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun wato ba su ga haka ba tukun, sai da Annabi sun yi hijira ya koma Madina, kuma akai Badar. Da akai Badar aka kama ribatattu, to sai aka kama sirkin Annabi alaihi wasallam, mijin babban ɗansa Zainab, sai aka kama shi a cikin mutan Makka, ya shiga cikin ribatattu. Aka kuma yi alkawari duk wanda za a saki sai ya biya fansa dinare 4,000 zuwa 1,000, in kuma yana iya rubutu da karatu ba shi da kuɗi ya koya wa yara 10 a sake shi. To shi wannan Abul'as sirkin Annabi alaihi salam, da aka faɗa haka aka aika maka, sai ita Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ɗauko abin wuyanta wanda nana Khadija ta yi mata ranar aure, ta ba sai ta aiko da shi ta ce gashi a fanshe shi. Annabi sai na ganin abin wuyan, sai suka ga kamar ta canja, ya ce wannan ai abin Khadija ne. Ya ce waye wannan ribataccen ya shiga hannunsa? Ya ce in kun so ku mayar mata da abinta don na Khadija ne, in kuma kun so ku karɓa ku saki mijinta. Suna ganin haka sai suka san kara ce da kunya irin ta Annabi alaihi salam, ya zuga ta sallama an bar mata kayanta kuma saki mijinta. To anan suka san babu abin da zai shafe wa Khadija zane gurin Annabi alaihi salam. To ran nan ana zaune, sai Aisha radiyallahu anha sai ta tumbata, ta ga ita budurwa aka aure ta, ta ga irin sanda Annabi alaihi salam ke mata, an tambaye shi wa ka fi so a duniya, sai ce Abubakar. Sai amata fa, sai ce Aisha. To da ta ji haka sai ta ga Annabi sun yi sa a yanka akuya, in aka rarraba naman sai ce a kaiwa wance masoyar Khadija, ce a kaiwa wance soyayya Khadija, kaiwa wance masoyar Khadija. Sai ta ga yana haka, zannan yana gida sai suka ji aka yi sallama, ashe ƴar uwar Khadija ce. Sai ya ce Allah, wannan murya irin ta Khadija ce, shi fito da sauri. Aisha ta gani, sannan tsohuwa ta shigo gida, ana sun hari ga sai tuɓe shimfiɗa, tsohuwar ta zauna ya saki jiki, ana ta ce ki wannan tsohuwa ban taɓa zama da ita ba, amma ban taɓa kishin wata mace irin ta ba. Allah bai musanya maka wacce ta fi Khadija ba? Tana nufin ita. Sai Annabi Allah zai ce wallahi ma baddalani Allahu khairan minha, Allah bai musanya mu wacce ta fi Khadija ba. Amanat bi hina kafara nasu bi, ta ba da gaskiya da ni lokacin da duk mutan duniya suka karyata suka kafirce mu. Saddaqat ni hina kazzabani nasu, ta gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni. Sannan ta bani dukiyarta lokacin da kowa ya hana ni, sannan kuma ta mara mun baya lokacin da kowa kware mun baya, sannan kuma ƴaƴana gaba ɗaya ita ce ta haife su. Sai Aisha ta ce na tuba, na tuba, na tuba, daga yau ba za ka ƙara jin wata magana da ta shafe ta a bakina ba. To masu magana suka ce, masu tarihi suka ce, to da yake mace ce ran nan sai wani bai haɗo su da Nana Fatima radiyallahu anha, take cewa kar ki ji mahaifinki ya koɗa mahaifiyarki ki wani abu, ni budurwa ya aure ni, mahaifiyarki kuma bazawara. Annabi sai ce da Fatima, je kiki gaya mata, ita kuma saure ta samu babanki, ita kuma ta samu babanki ba zaure. saboda haka Khadija radiyallahu anha ba a taba samun wata mace da ta canza ta daga matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda duk abin da ya dame shi na rayuwa ita kai ta yi masa magai, ita ta san shi a lokacin babu annabta ta girmama shi a mazaunin sa namiji tsura yayi mata wannan radiyallahu anha. Sannan an ga damuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da Khadija, babu abin da zai zo ya raba shi da tunanin Khadija. Ran da ya tashi bude maka da ya zo fatu amul fatihi da ya tashi inda ya sa aka kafa masa tuta yi sansani, aka sa mutane suka soka sai ce a zo kusa da kabarin Khadija, saboda soyayya da kauna ta ci gaba da daddada a cikin zuciyarsa yana ganin kabarin. Shine je hujjul wanda yanzu ake ce da gurin mu Allah, wanda mutanen mu suke ce da shi mala. Sai ya je aka kafa masa sansani a gurin, aka yi masa rumfa ya sauka a gurin. Sannan daga nan ne ya samu ya tafi shiga garin Makka. Lokacin da ya shiga garin Makka ya yi sujada, ya sunkuya akan raƙuminsa, ya tsora Usama ta dan Zaid radiyallahu anhu yana la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda, yana karantawa yana karanta Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum da karfi yake rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ya wuce sai je ya gama abin da zai sai ya ga tsohon gidan Khadija inda ya zauna da ita har zuwa lokacin da Allah ya karbaranta, nan ma sai aka ga hankalinsa sarasa mai ya sake tashi. To nan aka fahimci a duniya babu wata mace da za ta zo ta tsaya a matsayin Khadija radhiyallahu anha, ta shafe mata zane, ta sa annabi sai ya manta da Khadija radhiyallahu anha, ba za a samu wannan ba har abada, ba a samu kuma za a samu ba. Sannan ita Khadija radhiyallahu anha tana ɗaya daga cikin mutum biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kabarin su kafin a binne su. Uku mata biyu maza, ɗaya namijin shine Abdullahi Zulbijadai, lokacin da aka haƙa kabarin sa za a tashi sai annabi sai ya shiga ciki ya kwanta, sannan ya fito ya ce ina Abu Bakar, sai Abu Bakar ya ɗauke shi ka tashi, sai Abu Bakar ya haƙa sai ce Allahumma rda anhu inni an huradi, Allah ka yadda da shi na yadda da shi ya ka tashi. Na biyu kuma shine Hindu dan ta din nan wanda annaba sai aure shi, ya aure ta yana karami, shi ma da ya rasa annabi sai da shiga kabarin sai kwanta ya fita, sannan yace a sashi. Sannan Khadija radhiyallahu anha ita ma da za a binne ta sai da shiga kabarin ya kwanta, sannan ya fita yace a sata. Sannan Fatima bintu Asad mahaifiyarsa na Ali radhiyallahu anhu yace ita ce mafificiyar uwata, shi ma shiga kabarinta ya fita, sannan ya bada rigar sa aka sa mata, sannan aka binne ta. Sannan sai Ummu Ruman mahaifiyar nana Aisha radhiyallahu anha ita ma da ta rasu sai da annabi sai shiga kabarin sai kwanta, sannan ya fita aka sata. Wayannan su biyar ne a duniya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan alfarmar. To Khadija tana ciki kuma ɗanta yana ciki radhiyallahu anha. Sannan daga cikin abin da Khadija take da shi na albarka shine zuri'arta, ita ce ta tsare zuri'ar annabi alaihi wasallam har ila yawmul qiyamati, domin ƴaƴan da ta haifa a cikinsu aka samu ɗaya ita ce Fatimatu Zahra, ita ta haifa Al-Hasan, ita ta haifa Al-Husayn, wayannan su suka tsare zuriyar annabi alaihi wasallam, aka samu albarka mai tarin yawa wanda tun daga wani lokacin tarihin yake tafiya har hazar yau wannan jinin bai yanke ba, wannan zuriya ba ta yanke ba, ana samunsa a cikin duniya. To da ita ce mace mafi albarka a cikin matan duniya gaba ɗaya da aka taɓa yi, zuriyarta ta tafi ta haifarwa annabi alaihi wasallam ƴa, wannan ƴa ta haifa wa annabi sun jikoki wanda ta hanyar su zuriyar annabi alaihi wasallam za ta ci gaba har ila yawmul qiyamati, suka samu ta samu wannan alheri. To a ƙarshe dai kafin na rufe, a cikin irin zuriyar ta wata rana irin wannan su sharifai jikokin annabi alaihi wasallam, a san akwai Ali Zainul Abidin shine wanda yazo yana tawafi, aka daina tawafi aka tsaya saboda girmama shi, saboda girmama annabi alaihi wasallam, khalifa lokacin na Bani Umayya da yazo ya tare sai ga shi a mazaunin sa na khalifa, in yazo dawaki ba mai denawa, sai dai in an yi amfani da karfin soja da yan sanda a hana mutane sannan yi, amma shi wannan ba wanda ya hana kowa, kowa shi ya janye ce a bar shi saboda dan manya ne, sai ya gama sannan mi to haushi ya kama shi saboda mutun ta kace wai wannan waye ne. To mawakin sa Al-Faraz Daku a gurin ya kasa hakuri sai ce da shi hazabun Fatimatin in kunta jahilahu bi jaddihi anbiya wallahi karkutim, wannan dan Fatima ne in baka san shi ba, kakansa shine Fatimun Nabiyyin wal Muslimin, هذا الذي تعرف البدهاء والأتب والبيت يعرفه والهل والهرم يجي بدهاء مكة فرم مكة يسن تاكم ونن سنن هل تاتم ونن هرم ما يسن واي من يشكر الله يشكر أولي يتزا ودين في بيته كان له الأمم وان زيزي قودي وعلا زيزي قودي وجدا وأنن دوما أدين بجدا سأكسا ما قال لا قد إلا في تهيته لو لا تهيته كان الله أبو نعم بيتبت شواء أعوى saboda ba shi da rowa ta wannan kace kana ma zai maka sai dai a tahiyya da yace ashhadu an la ilaha illallah anan zaka jila a bakin sa yace gudima haya wai gudamin muhabbatihi wala yukallamu illa hina yabtasim yana sunkuyi da kai yana kaskantar da kai saboda kunyar da ya gada sannan kuma ya gaji farjini ba wanda yake iya kowa ya gurgurinsa sai dai sunkuyi da kai saboda farjini ba ya cika ido da shi sannan ba ya iya masa magana sai an ga murmushin bakin sa an san ba a cikin fushi ke ba sannan ake iya masa magana to shine wanda ya masa wannan saboda jinin annabi ne sai to haka suke ta tafiya har ila mulki amaci to mana na Khadija radhiyallahu anha ta samu wannan irin alheri saboda haka tarihin ta abu ne mai fadin gaske na tsuntsunto mana dan wayannan abubuwan zamu san rukusi ne wato a ƙarshe annabi alayhi salam yana cewa lokacin da Jabiru ya aure sai ce da shi halla ta zawaita dikiran ina ma budurwa ka aura tula'ibu ha wa tula'ibuka to dahiku ha wa to dahikuka kai mata dariya tai maka kai mata wasa tai maka sai aka ce ba a ko ina auren budurwa yake fin na bazawara ba sai aka ce a kalli Khadija daga kanta za a dau hannu duk lokacin da bazawara ta zo mai cikakken hankali mai nutsuwa mai sanin darajar miji to za ta fi budurwa wacce take a holaka ya bata san komai ba kurin sai ta zo abin nan gadangama komai sai ta gadangatsan to waccan da ta samu nutsuwa ta fi ta so da haka Khadija ita ce ta fara aje wannan ka'idar a duniya ta aure maza biyu amma ta zo ta aure annabi alaihi salam shine na uku amma abin da ta yi mata babu wata mace a duniya da ta bayyana wani mijinta irin wannan abin ta ba shi kwanciyar hankali kwarai na shi sai ka samantawa da ita da jiran hada abin da zai iya mata sallallahu alaihi wasallam sannan ta rasu a lokacin tana da shekara 65 a duniya a shekara ta 11 tana shigowa ta hijira ta sai aikin annabi alaihi wasallam a lokacin ta rasu to wannan rasuwar ta shine annabi alaihi wasallam ya sawa shekara amul huzn shekara bakin ciki domin tsakanin rasuwar ta da Abu Talib kwana uku abinda ban iya tantance ba Abu Talib ne ya riga ta rasuwa ko ita ce shine ban tantance ba amma kwana uku ne a tsakanin su saboda kan mutan Makka suka yi farin ciki suka yi murna sa duk wanda suke taimaka a nan sun yau babu shi to da abin ya damu Annabi alaihi salamu saboda ya masa ta'aziyyata kawai sai aka ce Jibril ya zo sai Jibril ya zo kawai sai ya dauke shi a Baraka sai Baitul Maqdis yana zuwa kurin sai tada annabawa a gurin sai sai shauki ke sha al-anbiya jami'uhum ahya'u lamma ata baitul muqaddas ja'u sallabihim wa hum ladayhi wa la ukana al-imam ukulluhum ma'amuma sai aka tara musu su gaba daya musu sallah sai kai ne limam su kai ne jagoran su sannan yace summa urija bina sai kuma kai mi iraji da shi tafi zama ta daya Jibril ya buga waye yace ni ne dawa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka dinga fada ya dinga wucewa har aka je saman bakwai yaga annabi wane yaga annabi wane yaga annabi wane yaga annabi wane ga annabi alaihi wasallam sai dai zama kaunin gabaki dayanta sai dai ta daga kai ta kano karkashin tafin kafarsa sai dai yaje sidratul muntaha tukun yaje mustawan sai da ya kai matsayin fakana kaba kausai na au adad sannan la qadra amin ayati rabbihil kubra ubangiji yana masa abin da ba a taba tsammani ba yace masa to kaga matsayinka na nuna maka wannan maka ta'aziyyar rasuwar wannan matar taka akai masa wannan sannan aka bashi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salam ya dinga dabara yana dukar alheri sai ce irji ila rabbika wasalhu tafsifa kuma gurin ubangiji ka roke shi sauki almaka ba za ta iya ba idan ya koma ya tambayo ya dawo annabi Musa sai ya zuka sai zuki abin da aka samu na madadi sai ya sake koma sai ya ƙara zuka saboda wanda ya san abu shi ya san darajar sa saboda shi ya ce da ubangiji rabbi arni anzuru ilaika Allah na so in ganka yace lan tarani walakin unzuru ila aljabali ko in istaqarra makanuhu fa sawfa tarani ba za ka iya gani na ba amma duba dutsen in ya tsaya to zaka gani falan ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ika da haccan kamar kofa allura ya tar cikin dutsen ba haccan ya gani ba abinda haccan ya tajalli a kansa ya gani amma sai ne suma ka gani ba al-mutajalli ba al-mutajalla alaihi ya gani amma nan take ifaɗe su ba yace subhanaka tubtu ilaika sarki ya tabbata gare ka Allah ka fa gaban wasa na tuba sai ce to inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami wa kuzma aitaituka kun min shakir na zabe ka a cikin bayina da manzanci na da kuma ka dinga zance da ni riki abin da na baka zama cikin masu godiya saboda ka ya san dadin abu wannan ta sa idan ya gidin dare yi cikin duhu tafiyan mil 30 yana iya ganin tururu akan dutse tana tafiya to sai dinga roƙon annabi ya koma direct in yaje su kai magana idawo sai ya zuka sai sake ta koma sai a rage in ya koma sai ci koma har yace masa ina jin kunyar ubangiji subhanahu wataala wajen iya komawa sallati masa biyar din na ban maka ita daidai da 50 din take an saukake yanzu 50 din muke sallatin 50 din ake ba ma saboda alfarma akan min mare ita biyar to wannan shine falala ta Khadija radhiyallahu anha ga irin abin da taiwa annabi sun ga irin abin da aka samu a sanadin da suwata aka yi masa wannan kuma aka bada sallah wanda ita zama ita ce imajul dini kuma ka samu muke to da ka muke fatan Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya saka mata da alkhairi lokacin da naje kabarinta muka tsaya aka ce ai addu'a yidi sai na kasa saboda ni kawai abin da nake kallo irin gudunmuwar da ta baya irin daurin ginnin ta ba annaba da sun irin goyen bayan da ta ba shi irin hadin kan da ta ba shi sallallahu alaihi wasallama yau gashi addinin hanya da haka sai naga wannan kawai nake kallo sai ta ban yin roƙon komai ba mani saboda alfarma ce da kuma imani tsuransa imani tsagwaransa taimako tsagwaransa wanda ba ta ba samun irin sa ba ta kwantarwa da annaba alaihi wasallama hankali saboda Allah ya kara mata daraja ya kara daukaka ta ya kara daukaka ta kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ki tarfa mana albarkata ki tarfa duk masoyan mu albarkata da mahaifa da kakanni da ƴan uwa da mata da surkai da masoya a duk inda suke fillahi ahya'an wa amwatan Allah tarfa mana albarkana na Khadija radhiyallahu anha Allah kuma ya taimaka matan mu ne yanzu Allah ka hore musu koyi da wannan baiwar Allah Allah ka hore wa matan yanzu koyi da wannan baiwar Allah Allah ka hore wa matan yanzu koyi da wannan baiwar Allah qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum وللمسلمين السلام عليكم ورحمة الله